Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Talata 29 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal da Duniya da kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba Yakuba Kiri ne tare da Hadiza Kyari, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan lokacin. To kuma bayan ku gama jin labarai za ku ji fashin baki da Farfesa Sani Sambo na tsangayar ilimi a Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria, yamana akan tabarbarewar ilimi na primary a Nigeria da kuma hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsalar. Akan wannan batun ne kuma zamu so ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku akan tabarbarewar ilimin da kuma hanyoyin da kuke gani za a iya bi domin a shawo kan wannan al'amari. Lambar mu kaman kullun ita ce 202-205-6555. Kada a manta a ƙara alaman ƙarawa, wato plus ke da kuma ɗaya sai a jero lambobin. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. New Delhi ta fitar da wani sabon shirin zirga-zirga da sufurin kyauta ga mata a yau Talata, abinda babban ministan babban birnin India ya kira mataki mai tarihi don kariya da inganta aikin mata. Kasar India na daga cikin kasashe masu mafi karancin mata a sha'anin aikin gwamnati a duniya, yayin da cin zarafin mata ya karu a kasar, wanda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya. A ranar Talata ne aka baiwa mata tikiti masu ruwan hoda waɗanda ke ba su damar tafiya kyauta, tare da sako daga babban minista Arvind Kejriwal, inda aka rubuta a bayan tikitin cewa yana fatan wannan matakin zai karfafa musu gwiwa da iyalansu. A da farashin motoci ya hau tsakanin rupees 5 kusan naira 35 da kuma rupees 25 ga motocin da ke na'urorin sanyi, a cewar bayanan gwamnati. Kare mata a babbar birnin India yana kan idon duniya tun daga shekarar 2012, a lokacin wani gungun maza suka yi wa wata daliba fyaɗe a cikin motar bus suka kuma kashe ta, lamarin da ya janyo zanga-zanga. Wani jami'in soja a ma'aikatar tsaron fadar White House a yau Talata ya faɗa wa masu binciken tsige shugaba Donald Trump cewa ya damu matuƙa da buƙatar shugaban Amurka a watan Yuli na Ukraine ta binciken abokan adawar siyasarsa. Akan haka ya sanar da magabtansa. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, wanda ya saurari tattaunawar da Trump ya yi a ƙarshen Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, ya faɗa a cikin wata shaidawa cewa na damu da kirin, bana jin daidai ne a nemi gwamnatin ƙasashen waje ta binciki wani ɗan Amurka, kuma na damu matuƙa da tattaran da taimakon da gwamnatin Amurka ke baiwa Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ana ci gaba da kai samami akan manyan shugabannin kungiyar IS a Syria, wani abu da ke nuna gaggawa da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda. Dakarun ga mayakan SDF da ke kawance da Amurka, waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kakakin kungiyar Abu Hassan al-Muhajjir, sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya Litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar 'yan ta'addan da ake farautar su a raye ko a mace. Kakakin mayakan na SDF Mustafa Bali ya wallafa a shafin Twitter cewa an yi nasarar kai wani samami tare da kama wasu manyan shugabannin kungiyar ta IS, wacce kuma ake kira da kuma Daesh da Larabci. Sannan ya ce waɗanda ba a same kashe su ba za a kama su. Yana mai cewa laifukan da kungiyar ta Daesh ta aikata ba za su tafi a banza ba. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya ce ƙasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashi-tashi hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka ina kokarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, Abi ya ce yana cikin mutukar damuwa akan yawan hare-hare. Wannan wata jarabawa ce dake nuna idan Habashawa ba su yi aiki tare ba kuma da hadin kai, hakan zai iya zame mana yanayi mai kunci da ban tsoro, inji shi a cikin harshen Amharic.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla masana a harkan ilimi a Najeriya suna ci gaba da tsokaci tare da dole da buwa kan faduwar darajar ilimi musamman a matakin farko da ke zama tubalin gina ilimin kananan yara a jihohin arewacin Najeriya da wasu sassan kasar. A kokarin shawo kan wannan matsala, wasu gwamnatocin jihohin arewacin kasar sun fara daukar matakai ciki har da taimakon da jihar Bauchi ta samu daga babban bankin duniya domin farfado da ilimin yara a jihar. Professor Sani Sambo na tsangayar ilimi a Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria ya bayyana mana makasudin faduwar darajar ilimi a Najeriya yana mai cewa
ba wani dogari da cike ne gwamnati ce ne a cikin ilimi ba kuma shi kana kun kamar wani foundation ramar nan da cikin discipline da aka rena to shi ne ba a yana tsaya ba ko ba a yi da kai foundation ne kyau a gidi da ka shi ba gwamnati cikin jihohi da na local government da sauran su da cikin ilimi ba ai UNESCO ya ce ne shi education is something that can be done in the art of ilimi ki gari ne ki kar shi ta wa da kashi a shirin da shi da cikin hanyar da ke da ko da kin yin kin da ilimi da ma basu da kuma da ba mutaranti ba ba na abin da ka ba ilimi ma ba shi in ma gudin ya riga in ka mata bai din da ya da aka ta cikin zama ki so shi da kan ya ka ai ne din ya fi da mutu ta ko shi don yomi nan da kawai shi ya kawo da shi kawai ko da ai kuma cikin da nan ne da ta ba ba ka eska da shi da ai kom ka da irin ta iya fara ka in da gurin ka tana ba ka ji kina kawai an shi aka in da gurin ka ko yi ki 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 ka wala da ilimi ne ki to ki fita ka ne ko ga ne ka an da da ita ta ita ki sai da mun ka ba shi kenan ke mu ka ne a cikin rama ne da shi nan da kuma kun da ana tsana cire da wani video a dandan din ana ba rami ta sai da kai aiki da wasu malamai a cikin su a ya mu shi din da ne ki a gyara mu muhammadi a ba su da abin da ka mata a cikin su ne ki kuma ba mu ko wa ta an shi a da ne shi a inda a ina ne a ina ne a ina da kin ko da yanzu ba abu da kike ga wai ka ya mu cika wannan gidan ko da goba na ni ce ki
to menene mafita ne akan irin wannan matsalan ganin cewa a bangare mai kula da ilimi na majalisar dinkin duniya UNESCO ta buƙaci a rika bada babban kaso a wurin rayi ilimi a kasashen mu menene mafita tunda dai gwamnatocin mu ba su irin wannan abin
kuma kuma an yi shi amma kun ba shi da aikin da kuma kokoro ko mutu da uku an ta ce kenan ku cire wannan suwa da yamin 36% din ku bayar kamar din ko ka kidin shi mu karanti yana shi a gidan su a kawo kai aiki a kawo da mali a gidan shi a biya musu duk abin da ka san shi
jihar Bauchi ta huskanci irin wannan matsala har kuma ta nemi gudunmuwa daga bankin duniya kana gani hanya ce da ya kamata sauran jihohin Najeriya ko kuma kasar baki daya ta nemi gudunmuwa
in kuma ba su da shi a cikin aikin da shi ne da audit cikin ka sai kuma sun jira su nemo mun har su nemo mun din shi ci wani abin din a gidan yafi amma da audit cikin da toro da toro zaka shi koya da gidan ba cikin shi ba bit alu amma kuma an roba ne wadannan ya na an tafi da shi cikin sai da ba bakin da kudi ka gani cikin da kudi wallahi ba abin da zai gani ko ina aya yake ba a gamu da malamin makarantar kuma da kuma ni kai in ci ayyukan su a gashin ni shi je da ka yi da shi shi koyi kadina da ka kuma da gani ka kawo in kuma zai su nemo ruwan ko ma ina za su nemo bankin duniya alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam ai tarabi kuma ka da fidi a nan da mutum da yi fidi da ke yara da ke ci gaba da ko ya malami a gida ce a yi a sa mu tafi a sa labari a jara ko ne kuma shike nan ko zama
menene shawaran ka ta karshe akan wannan batu
ai abin da tafi ko ba zai ba kamar ba abin da mun shawara da mutum local government da state kanki kuma ba ku da mutum ne kuma ni ba ki ne da abu a cikin yaro ni ne kai ne da ke kasa ka ce mun da ka tantance mun da mutum da muka ai kin da nan ne da wannan shi ne program da ya gara ya program da ya ji da kan da ya ji da ya ji da shi ko kun ya dubi da ka program da ka tantance shi ne ke da shi kuma ko ne ko ne ta yaya kuma kuma ita ce uwa da ba
Farfesa Sani Sambu kenan na tsangayar ilimi a Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria. Shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 4 ne da minti 41 na rana a nan Washington. Lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan tabarbarewar ilimi a Najeriya da kuma hanyar da kuke gajin zabi a shawo kan wannan al'amarin. Amma kafin wannan lokaci ku bar mu shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kiran farko daga jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Allahu ya ga sabo jihar Katsina ne wannan sanin.
To bismillah raka.
To alhamdulillah gaskiya gona ta gaskiya ba ta fara mun ci har ta ilimi fara. Saboda ka san muna kira ko wani da kuma ci an.
To amma ai kwararre a fannin ilimi ya ce gwamnatin Katsina ya fara wani yunkuri har ma yana kira sauran gwamnonin jihohin su ma su yi koyi da shi. Ya
a gaskiya aka sanin bakin walwalar gwamnati yana.
Dai line shi ya katse bar mu dauki kira daga jihar Niger. Wane ne a Niger? Muna sauraron ka.
Ban yankin hula daga garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna sauraron ka.
To gaskiya al'amarin tabarbarin ilimi musamman mu nan Najeriya na farko dai ya danganta ga ainihin laifin shugabannin mu ne. Domin saboda Allah hukunci ainihin shugabannin mu ƴaƴan su a makarantu na ƴaƴan talakawa suke karatu to har ga ilimi ba zai tabarbare ba. Sannan kuma na biyu ainihin su ƴaƴan man iyayen namu su ma suna da laifi. Domin saboda za ka ga yara na suna yawan garzan ba a cikin gari maimakon su ba da goyon ba ƴaƴan su zai karatun boko da na addini. Sai dai kawai abu su karazube. Amma na farko gaskiya da shi shugabannin mu ne da yake sun zama makarantun su lalace babu gyara kuma sannan ba kulawa da malaman makarantun boko.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
To sunana Sabo Kima, na kira ku daga Maraba a jihar Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Sabo, bismillah.
Yawwa, to abinda zan ce akan wannan maganar tabarbarewar ilimi a Najeriya, ya kamata gaskiya in dai ana so ilimi ya inganta to su manya masu mulki su dauki ƴaƴansu su sa a makarantun gwamnati inda ƴaƴan talakawa suke zuwa. Domin muddin ba haka aka yi ba duk wani maganar da za a yi na gyaran ilimi a Najeriya ba zai yi ba, saboda haka samu yau kai mai gwamna ko chairman na local gannan yaran shi suna zuwa makarantar kuɗi yana biya musu kuɗi suna samun ingantaccen ilimi. Yaran talakawa kuma ana kai su makarantun gwamnati in ka je yawanci ma za ka samu a ƙasa suke zama. To kaga ba yanda za a ilimi ya inganta sai an dawo an daidaita sahu kyau manya da talakawa duka su zama sun bi layi dai shi ne ilimi zai inganta.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu sake komawa jihar Katsina. Wane ne mutum na biyu a Katsina?
Tahiru Suleiman Rumka ne daga Katsina.
To Tahiru, duniya na sararinka.
Yau ta alhamdulillah ni shara biyu ko uku ke gare ni.
Allah sarki bismillah gurguje.
Na farko shara ta babba ta farko shine kawai a rushe dukkan makarantun kuɗi masu zaman kansu, kowa ya koma makarantun gwamnati yadda su shugabannin namu za su mai da hankali ga kula da makarantun gwamnati. Sannan kuma a sake maido da makarantun horar da malaman makaranta, misali waɗanda za su koyar da ta primary. Na uku a mai da hankali sosai a zuba kuɗi yadda ya kamata da kuma tabbatar kuɗin sun yi amfani a inda aka sanya su.
Mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
Assalamu
alaikum. Salam.
Kuma Malam Alina da kuma Gwanduki a cikin jamhuriyar Niger.
To Malam Adamu yawa bismillah.
Abinda an harka taɓarɓarewar karatu a cikin ƙasashen mu na Afirka da dalilin ita ba sai a kusa shi hankali.
Haka.
Idan ba a samu dama ba da ilimi. Ya kamata su ya hanyar wanda hawa mu da zonda ka gani jar nan. Zan baka misali, akwai da yawa makarantun ne lokacin ƴan ta'adda su koko ne ba makarantun ne. Kuma su ka ga Najeriya na tsare. Hankali ba su kan sai balle yawa amma da makaranta ka samu dama sai ka ba. Na gode mu da America ni dan fama Allah Ali da gurgun da cikin hawo.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Niger. Wane ne a Niger?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
Kada alama hukumar Kwandagora ne. Yakubu Ali ne Kwandagora.
Yakubu?
Da shekara ya kai 15 da same ku ba zai yau.
Allah sarki. To bismillah, me ra'ayinka akan maudu'in mu?
Ina cikin wani juyayi ne, da shawaran nake ba ku ni ina son ku mun ciki a Allah ne yazo na da.
To shi ke nan insha Allah.
Yau ban kwana 21 ana ce mai Usman dogo ne baki yana da yanki a kafan shi.
To insha Allah da fatan jama'a sun ji
bai da surutu sosai.
To ba laifi, mun gode ƙwarai da gaske da fatan jama'a za su taimaka maka. Bari mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Ana magana da Abdul Hassan da Zuma Bello uwa karamar hukumar Shanga jihar Kebbi.
To bismillah.
To abinda an nawo labari kan bayanin ilimi, gaskiya Allah dai ilimi wasu kan sun more miki amma wallahi wasu sa su yi karatun ba su more mai ba, saboda dukkan aikin makaranta sai a ce sai da kuɗi. Amma mare da kuma ai muna wannan makaranta ta Islamiyya har guda uku ne da ai shaida da ni shaida nake da gani kuma ku hakan da zai ce alhamdulillah mai.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Oyo. Malam na Oyo, ina sunanka?
Sunana Muhammadu Ibn Kebbi State, wanda local gomi mazarni Oyo State.
To Malam Muhammadu, duniya na sauranka.
Abin da nake magana a kai na daɗe da ina neman ku ba samu ba sai yanzu.
To alhamdulillah.
To a faɗa ma gwamna Oyo abubuwan ilimin da aka nema mu samu to gwamnati Oyo yana so kore mu gaba daya. Saboda gwamnati Oyo ya ci kamar wani ya ce kowa ya sa tanu ne a cikin galbali ya ruhi. Saboda gwamnati Najeriya ta diba mana wannan magana ta sa abin da yake ciki.
To ko da yake dai kai wannan kira amma ba maudu'in mu kenan ba bari mu je jihar Lagos. Wane ne a Lagos?
Yusuf Nadaba Idris Golden Boys na Gwamburi Nasara amma a Temi border Lagos.
To bismillah Yusuf.
Wato tabarbarewan ilimi a Nigeria ya danganta ne ga gwamnati. Gwamnati ba sa biyan ticoci. Ba sa biyan ticoci to tica da yunwa da me zai koyar. Yaya za a yi a ce ka bar mutum ka baki aiki baka biya shi ba kuma ka takura shi. Saboda haka gwamnatin tarayya a Najeriya idan ana so kowa ya ilimi gaskiya wajibi ne a taimaka ma ticoci a kuma yaya da yunwa kuma ana cajen su kuɗi ticoci ba a biya. Saboda haka gwamnatin tarayya ita ce da laifi kuma alhakin mu.
To mun gode Malam Yusuf, bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam alaikum.
Baba ya kuma kiri barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To bismillah Alhaji Musa.
To kaga na farko dai shugabannin mu na Najeriya especially ma yan arewa ku suka kashe mana ilimi na farko kenan. Na biyun su idan muka dauka yau ne za a ce an dauki malaman makaranta. Malamin makaranta ka bashi da yunwa babu salari. Yanzu na kwanaki ba wannan cikin satin nan muke ji malaman makarantun da aka dauka a jihar Kaduna wanda Nasir Erfa ya dauka suna nan cikin klasi tunanin tafiya yajin aiki saboda ko zanga-zanga saboda tunanin cewa ba a biya su na watanni kusan uku ko hudu ba. To saboda Allah ta yana za a ilimi malami ba abinci malami an bashi yana hamma malami ya dawo sai dauki mashi ya tafi a taba wacce can na fiska da zai je nemo abin da zai ciyar da iyalin shi kuma su shugabannin yanzu kaman kansila idan ya samu za ga ya dauki tanki ya kai shi kasan waje ko kuma kai shi makarantar jito makarantar kuɗi ce kamar yadda wani ya magana dole sai an rage makarantun kuɗi in dai har ana so a gyara ilimi a Najeriya.
To mun gode kwarai da gaske, bar mu sake kadawa jamhuriyar Niger. Waye a Niger?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
Umma mal Allah saki dawowa. Yanzu zan koma wajen malaman makaranta, ya kamata gwamnati ta kula da malaman makaranta dan malaman makaranta cikin kasar da tamu Niger da Najeriya. Suna wahala kwari da kwai banda kan su. Wallahi idan kuma wallahi ba wasa mutuwa ta da su.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Jigawa. Waye a Jigawa?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Yawa mai magana Mahaifiyar Lojari Mahundar Jigawa State.
To bismillah Mahaifiyar.
Yawa kana jina aiko?
Eh muna sauraron ka, duniya kuma na sauraron ka.
Yawa to indai gaskiya za a rige abubuwan nan kamar makarantu na kuɗi. Ya kamata a ce an dakatar da su a tsaye da hannun sa talaka ba mai kuɗi to in haka haka za a samu cigaba kan haka.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Adamawa. Wane ne a Adamawa?
Eh ni ne mai suna Madalla, ina na Adamawa Mugi local government driver ne. Gaskiya ya kamata kace a kashe maganan wannan private school na, in ba haka ba gaskiya ba za a samu cigaban ilimi a Najeriya ba.
To mun gode kwarai da gaske Madalla, wato sunan ka kenan Malam Madalla. Mun gode kwarai da gaske kuma da kiran Malam Madalla ne muka kawo ƙarshen wannan daukan kiran mu na yau. Mun gode ma duk waɗanda suka kira mu. Kuma da yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon duniya ta wasan garin Ruga ko da gabi ta zabi dan kasar Faransa Jerome Garcès domin alƙalancin wasan ƙarshe ko final na wasan garin Ruga ko da gabi da ke wakana yanzu haka kasar Japan. Jerome Garcès zai busa usurni tare da takwaransa dan kasar Faransa Romain Boit da dan kasar New Zealand Ben O'Keefe. Shi dai wannan alƙalin na wasan ƙarshe ko final na wasan garin Ruga na bana na duniya na kasar Japan shekarunsa 46 shida da haihuwa alƙalancin wasanni 55 na ƙasa da ƙasa daga cikin su 11 na kofin duniya wasan da na ƙarshe na zare ruga ko rugby na duniya da ke wakana ƙasar Japan yanzu haka zai wakana tsakanin ƙasashen Ingila da ƙasar Afrika ta Kudu a ranar Asabar a garin Yokohama ita ko wasan neman matsayi na uku za ta wakana a ranar Juma'a tsakanin New Zealand da Portugal a ƙarƙashin alƙalancin Wayne Barnes dan ƙasar Ingila tare da Pascal Gozar dan ƙasar Faransa da Jacques Pepper dan ƙasar Afrika ta Kudu a ƙwallon ƙafa kuwa dan ƙasar Faransa Franck Ribéry dan shekaru 36 da haihuwa dake buga club din Fiorentina na ƙasar Italia bayan kontragin sa ya kammala a shekarar ta gabata da Bayern Munich ta ƙasar Jamus ya sha tara ta euro 20,000 kwatankwacin sefa miliyan 13 naira miliyan 6,500 kenan haka ma ba zai buga wasanni guda uku na teburin wasan ƙwallon ƙafa na Serie A na ƙasar Italia na bana ba bayan ya ingishe mataimakin alƙalin wasa na gefe a ranar Lahadi da ta gabata a wasan da hada kungiyarsa ta Fiorentina da Lazio di Roma wasan da Lazio di Roma din tallashi da 2-1 amma tun da dan wasar ya nemi gafara ga alƙallan da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Italia da shugabannin kungiyarsa ta Fiorentina da kuma ɗan kallo da sauran abokan wasan sa a wasannin La Liga na ƙasar Spain a yau an dabsa tsakanin Barcelona da Valladolid haka zalika Atletico de Madrid ta goga da Alaves yayin da kofin Ingila na Liga Cup Barton ta karbi bakuncin Leicester yayin da Everton ta buga Leda da Watford sai Manchester City da takara da Southampton dudai a yau Talata Haruna mamman bako na birnin Gwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
wa dalla a gaida Malam Haruna yanzu kuma ga Hadiza Chari ta zo mana da takaitattun labaran duniya
New Delhi ta fitar da wani sabon shirin zirga-zirga da sufuri kyauta ga mata a yau Talata abinda babban ministan babban birnin India ya kira mataki mai tarihi don kariya da inganta aikin mata Kasar India na daga cikin kasashe masu mafi karancin mata a sha'anin aikin gwamnati a duniya yayin da cin zarafin mata ya karu a kasar wanda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya a ranar Talata ne aka baiwa mata tikiti masu ruwan hoda wanda ke ba su dama tafiya kyauta tare da sako daga babban ministan Arvind Kejriwal inda aka rubuta a bayan tikitin cewa yana fatan wannan mataki zai karfafa musu gwiwa da iyalansu Ana ci gaba da kai samame akan manyan shugabannin kungiyar IS a Syria wani abu da ke nuna gaggawa da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta yan ta'adda dakarun gamayyar mayakan SDF da ke kawance da Amurka wadanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kakakin kungiyar Abu Hassan al-Muhajjar sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya Litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar yan ta'addan da ake farautar su a raye ko a mace Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya ce kasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashi-tashi hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka yana kokarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, Abiy ya ce yana cikin matukar damuwa akan yawan hare-hare.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hadiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri. Sai kuma wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Malama Julie Gresham da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Tom. Baba Yakubu Munkiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairi dan nasa. Amin sun ma amin. Assalamu alaikum.